suka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 31 da watan dai watan Yunayir miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallaci mai tarihin albarka da aka fi sani da masallacin Qulhu. Yau za mu tashi darasi na 48 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura mai tarihin albarka ta suratul Baqara. A satin da ya gabata mun fassara aya ta 236 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يوضا متاشي آية تأريد تريبيو تتلاتين تبقيد كما تريبيو تتلاتين تتفس أرمسي الله يجي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
نعم.
وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
وبنجي سبحانه وتعالى يكي تيوى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى يكتوى: وإن طلقتموهن إذن ككر بدس ككسكيس أي بايع العقد عليهن بايع أن كل أوريس كان قدس مات sannakuma shine min qabli an tamassuhu ne kuma gabanin ku kwanta kwanciyar aure da su an daura aure da ku da wa'annan matan alhali kuma ba ku kai da yin kwanciya da wa'annan matan da aka daura muku aure ba wa qad faradtum lahunna farida kuma alhali watan kun yanka wa kawunan ku sadaki da za ku ba wa'annan matan sai kuma kuka rabu da su to menene hukuncin su shine Allah zai bayani sai Allah yake cewa fanisku ma faratu ku ba su rabin abinda kuka yanka na sadaki abinda kan yanka mata na sadaki wanda za aka bayar wanda aka yarjejeniya akai Allah ce ta mallaki wannan tunda an riga an daura aure ba kai da kwanciyar aure da ita ba to musulunci ya ba ta rabin sadaki ko kuma fahimta da aka kaida ce ta musulunci idan mutun ya aure mace aka daura musu aure sai kasance bai kwanta aure da ita ba bai kwanciyar aure da ita ba to zai ba ta zai mallaka mata rabin sadaki ta ci rabin sadaki ta dalilin wannan auren da aka daura idan da ba kai da ka zo ka aure ta ba ta tsaya a jiranka to da tuni wani yayi awon gaba da ita haka ta tsaya jiran zaman jiran ka ne kuma musulunci sai ya sanya mata wani abu shi ne Allah ya ce fanisfu ma faratum rabin abunda kuka yanka na sadaki shine za ku bayar sai yake cewa illa ay yafun sai in watan su sun yafe su matan tace ta yahe ba ta da bukatar sadakin ka idan tace rabin sadakin ba ta son ma sai ka rike sadakin naka baki daya aw yafu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda a hannunsa ne ya giyar aure take akan sa shi yace ya yahe ma'ana mijin da ya aure ta kenan yace shi ya yafe sauka rabin tunda Allah yace za ta mai wasu rabin sadaki ko sai yace rabin ma ya yafe da sai ta rike sai Allah yace wa anta afu aqrabu littaqwa kuma auratan guda biyu da tsotsaye ja kuka rabu bani da ce ku yafe shine kusar jin tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah yace wala tansawul fadla bainakum kad kumanta da kyautata wa juna tsakaninku inna allaha bima ta'maluna basir tabbas ubangi subhanahu wa ta'ala yana duk abun da kuke aikatawa yana gani ai bima ala alimun allah yana sanar da wannan al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala a tafsirin sa a karkashin wannan ayar yake cewa maluman tafsiri sun yi sabani game da wannan ayar wasu kace tana bayani ne akan matar da aka saka matar da aka saka bayan an far an fidda mata wani sadaki to kuma hukuncin tamattu'i Imam Malik ce ba ta da tamattu'i yace a ba in ta sababu tamattu'i akan ta tunda Allah ya ce a ba ta fanisu ma faratum haka wani zancin a ce za a yi mata tamattu'i da Allah ya ce umti'uhunna a can baya yace ba za a yi aiki da shi ba al-Imam Sa'id bin Musayyib alayhi rahmatullahi ta'ala yace wannan ayar ayat da ke cikin suratul ahzab ta shahi wannan ayat domin subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna wannan ayar imam sa'id bin musayyib ke cewa ta shahi wannan ayat da ke cikin suratul baqara shi kuma al imam al qatada yake cewa a ba waccan bace ta shafi wannan ayar ayar bayanta la junaha alaykum ita ce ta shafi hukunci wannan ayar sai dai maluman tafsiri irin su al-Imam al-Baghawi da al-Imam watan al-Qatada da kuma shi al-Imam al-Qurtubi karan kansa da Ibn Kathir suka ce maganar waɗannan mutanen guda biyu da Ibn Musayyib da kuma al-Imam al-Qatada akwai abun kalla a ciki akwai abun lura a ciki da su sun mida musu raddi mai girma suka ce wannan ayar bata shahi ba ubangi subhanahu wataala ya dai sanya duk wanda ya rabu da matarsa to bayan an daura aure bai kai kwanciyar yin kwanciyar aure da ita ba to Allah subhanahu wataala watan ya bai wa mace nisfu ma faratum rabin abunda kuka yanka musu na sadaki wannan rabin rabi na mace ne kuma rabi na namiji ne bi ijma'il ulama dukkanin malamai sun ittifaki saboda qur'ani ne yazo da wannan bayani sai dai kuma basu yi sabani ba malace la khilafa anna man dakhala bi zawjatihi ثم مات عليها وقد سمى لها ان لها ذلك المسمى كامل والميراث عليها العده معلومات تفسير كتي باب سابادي akan malumai na tafsiri gaba daya akan cewa duk wanda ya saurari mace sannan kuma ya shiga da ita ma'ana ya saki labule tsakanin shi da ita sai kuma Allah ya masa wafati kuma ya yanke mata sadaki cewa ga sadakin da za a bata ko zai bata sannan kuma sai Allah ya masa rasuwa to sun yi ittifakin cewa gaba ɗaya sadakin nata ne ita za a bai wa sadakin gaba ɗaya sannan kuma tana da mirasi za ta ci gadon wannan mijin sannan kuma za ta yi masa iddatul wafa sai dai sun yi sabani akan namijin da ya keɓance da mace sun keɓanta amma kuma bai yi kwanciyar aure da ita ba watan har aka abin nan har suka rabu kuma rasuwa ta zo masa maluman kufa gaba ɗaya sun tafi akan cewa alaihi jami'ul mahar yanzu wajibi ne ya mika gaba ɗayan sadaki zai mika mata gaba ɗayan za a bata gaba ɗayan sadaki sannan wa alaiha al'idda kuma za ta yi masa idda ta wafaci saboda hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wa arda da yake cewa sahabban manzon Allah al-khulafa'ul arba'a sun yi hukunci akan duk wanda ya liƙe kofa tsakaninsa da mace ya liƙe kofa ko ya sako labule a cikin daki shi daga shi sai ita sannan kuma ya rasu ba san abin da ya faru ba suka ce to za a bata sadaki kamin kuma za a bata gado kuma za ta yi masa idda wannan shine maganar al-Imam Malik alayhi rahmatullahi ta'ala amma al-Imam Shafi ke cewa la yujabu mahran kamilan bai wajiba a bata sadakin cikakke bata tantance ba amsar sadaki gaba daya tunda dai labule aka sako ba a san abin da ya faru ba to da haka ba ta da sadaki kamili cikakke sannan kuma wala iddata kuma ba za ta yi idda ba illam yadkhul a illam yakun bainahu dukhul matukar ba a yi kwanciyar aure tsakanin su da shi ba yace li zahiril qur'ani saboda tabbacin alqur'ani abinda alqur'ani nuna cewa shine idan mutum ya aure mace bai kwanta da ita ba to kuma ga hukuncin yadda ya kamata a yi sai Allah ya ce wa illa ay ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi ubratun nikah sai in su matan tace ta yafi wataƙila ka bata mata da rai ta dalilin sakin ta da kai tace ita kudin ka ma bata da bukata kaka je ka bata mata da lokaci saboda kuma kada a je gobe a dawo ka dan fara wasu maganganu ai akwai abu ka san akwai wasu mazaje wanda idan suka aure mata sai kuma Allah ya kaddara rubuwa tsakanin su da su wani hora duk hisabin da sai ya rubuta yana rubuta dama yana kwanti duk abun da yayi mata sai yayi mata sai ya rubuta wani hatta abu ne kin da ya tsoka mata yana kai ta lafal to in take auren sa sai ya ci a biya shi ko mun fahimta to shi Allah ya ce illa ayyafu kuma sannan mu ga abin da nake son maza su gane anan idan mutun ya aure mace har ta kai wurin da za a mai do kudi za a ba za ta bada sadakin ko kuma rabin sadakin baya daga cikin abin da za ta mai da ihsani ihsani baya daga cikin abin da za ta mai da abin da yake sunna a wajibi shine sadaki sadakin ka kai sadaki za a mai maka shi yasa wasu malamai suke ganin wawancin mutanen da zai kai sadaki miliyan guda kuma sai a zo a ce jikan 50 aka yi sadaki to kaddara aka je rabuwa nawa za a mai ka kai sadaki miliyan guda ka kai miliyan guda jika 950 duk na kyauta ne kenan ihsani ke mata sadaki shine jika 50 kin da aka ammata wallahi almusta'an to Allah ya ce illa an ta'af illa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah ko kuma wanda ya giyar aure take a hannunsa shi namiji kenan wata gine yafi yace ya yafi mata sai Allah ya ce wala tansabu alfadla bainakum wa an ta'fu aqrabu littaqwa Allah ya ce ku yafi ku yi rangwame shi ne mafi kusa da jin tsoron Allah kai namijin ka yafe ka dauki girman ka ita ma in ta abun nan ta ga halin da kake ciki Allah ya ta yafe ana buƙatar wato at-tarahu ana buƙatar tausayawa wa juna sai Allah ya ce wa an ta'fu aqrabu littaqwa yafe wannan fa yana kusa da jin tsoron Allah subhanahu wataala yana kusa da jin tsoron Allah wannan khitabin wato ana zance Allah yana magana da maza da mata ne وان تعف اقرب للتقوى ابن عباس اقربهما للتقوى الذي يعفو wanda yafi kusa jin tsoron Allah yace dan Abbas shine ce wanda yafi yarfi yarge yahewa idan aka samu wannan matsalar to za a bada zabin sadaki to tsakanin mazan da matan eh tsakanin miji da matar wanda ya fara cewa na yahe Allah ce shine yafi kusa jin tsoron Allah ma'ana akwai jin wani abu na jin tsoron Allah da tare da shi sai Allah ce wala tansawul fadla bainakum ya ku masu imani kan ku manta watan kyautatawa tsakanin ku kada ku kyautata kyautata kan ku manta kyautatawa tsakanin ku domin akwai ababe da ake kawo ka tsakanin ku wa juna to Allah ce kan ku manta da ta irin wannan alkhairi ke yasa laifi ne a musulunci idan mutun zai saki mace ci mata mutunci laifi ne Allah ce wala tansawul fadla bainakum wani ba malan da iya har da jikoki amma zai kalli tsabar idanta wai dan za su rabu ya ci mata mutunci anan ba ta kota ta ba Allah ya ce kada ku manta irin abin da ya wakar tsakanin ku na jin tsoron Allah na kyautatawa wata kila lokacin da ka zo aurenta lokacin da ka zo aurenta mutane da dama sun fito akwai aran ma akwai alhaji akwai ustazu amma haka ta ce sai kai ta nace babanta bai so ba aka ba ta auren aka ba ta aurenta kuma yau ka zo ka ci mata mutunci ka san ba kai halacci ba a rayuwa shi ne Allah ya ce wala tansawul fadla bainakum kada ku manta wato kyautatawa juna tsakanin ku in za a yi rabuwa ma a yi rabuwa ta mutunci wanda ko an hadu za a dinga zumunta da ganawa sai Allah ya ce inna Allaha bima ta'maluna basir sani dai Allah subhanahu wataala yana duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wataala yana gani ubangiji subhanahu wataala ai basirin bi ma'ana alim Allah yana sani da duk abin da kuke aikatawa abin da kuka yi a baya kafin rabuwa irin na duk message kin da kuka yi kalamata duk sun kare akan ka ta tura maka message sun fi dubu sun fi akilga duk dan kalamanta sun tafi akan ka
kuma yau kun zo furran Allah ka so kada ka san irin wannan alkharin fa wasu kalaman sai ka mutu baka ƙara jin su ba wallahi wata kullum ma haka wata miyan ma kace sai a mabata ko kowace mace akwai irin abin da Allah ya mabata ta da shi kowace mace akwai irin ni'imar da Allah ya tattara ta da shi sai sanya malamai suka ce idan ka tashi ƙara aure to akwai buƙatuwar ka tsaya ka darje ka lura da matarka ka karance ta ciki da waje zahiruha wa batinuha sai kuma ka dido da ya kamata ka aura abinda ta yi manka ma wancan wanda ba ta da shi sai ka tsoko domin kai complete shi wannan shi ne amma ka je ka auro abinda take da shi kuma an ci baya ba za ta kuma shi zai sanya gobe kuma ya ƙara tunzura ka ce sai ka ƙara kuma sai ka kai ka cika kuma ka ce ai ga wata tantance ta da kaza sai ka fidda kuma ka saka wata amma idan za a tsaya ana karatu sai kaga kuma da ikon Allah subhanahu wataala an kiyaye ka'idojin Allah subhanahu wataala da ka dan Abbas yake faɗa a cikin ƙarshen wannan ayar yace wala tansawul fadla bainakum inna Allah bima ta'maluna basir yace kada ku manta irin abin da suka yi muku na girmamawa watakila in ka zo zaka zo wajen hira baka kai kudin ka ko dala ba amma a tashi a soya maka zaddi ai maka wani fridge a gyara maka abubuwa gaji natural ka zo ka sha girki ba ko dala ka zo ai ko dan wannan taji baka ci kaya he mata ko wannan kada ya isa ka ce mata kaya he mata haka ke ma ya yi miki ababe watakila ya tafi sokoto ya sai miki turare tsadadde ya yi miki dinki gongaje duk abu na yayi zai da zai shigo zai kai miki ke ma Allah ce wala tasawul fadla bainakum almu da ana buƙatar kowanne ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce lalle Allah game da duk abin da kuke aikatawa basirun Allah subhanahu wataala yana gani Allah yana gani kuma ya san abin da kuke aikatawa sai Allah ya ce
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
فإن خفتم
فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
وبني سبحانه وتعالى كتوى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الله يتي حافظوا على الصلوات وانه أمرني الله يتي الله يتي حافظوا فتياي حافظوا على الصلوات malum suka ce wannan khitabun li jami'il ummah wannan maganar Allah ya wa dukkanin al'ummar duniya baki dai magana musamman ba masu imani kuma wannan ayar tace ay hafizu ala salawat ay Allah yayi umarni da a kiyaye a tsaye da wa'annan salloli bi jami'i shurutiha a cika dukkanin sharudanta sallah tana da shurut tana da wajibat tana da arkan duka wa'annan arkanikin nata da shurutkinta Allah ya ce ku kiyaye shine hafizu ala salawati was-salati al-wusta salloli wato Allah ya ce ku kiyaye akan su malum suka ce idan aka ce al-muhafaza shine al-mudawama dawama akan abu rike abu tun ya riko akan abu shine al-muhafaza wal muwazabatu ala shay ko mutun ya dage akan yin abu to Allah ya ce hafizu ku dawama ku yi lazamci yin salloli والصلاه الوسطى لكم صلاه تسكيه كلمه الوسطى بل سكه تانيس الاوسط ني اذا اجا تي الاوسط انا له النمج اذا اجا تي الوسطى كما انا له المجي بس الله تي كما والوسطى كنن سكه تي الشيء وسط شيء اي خيره وعدله اي سكير ابو الوسطى سكه تي شيء ده ابن دي الخير ده كما مفي ديدي اي مفي ديدي شيء ني اكي ني ده الوسطى aina daga cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala dake cewa wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kamar haka ne dai Allah ya sanya ku al'umma tsaka-tsakiya ai mafi alkhairin al'umma wasatan bima'ana mafi alkhairin al'umma mafi daidaito shi dai Allah ya fassara ya ce kuntum khayra umma kaga Allah ya fassara wannan da wancan dama alqur'anu yafassiru ba'dahu al-ba'd sashin qur'ani yana fassara sashin sa haka wani mawaki yake cewa yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya awsatan nas tarfan fi mafakhirihim wa akraman nas umman barratan wa aba yace ya awsatan nas tarfan fi tarran fi mafakhirihim ya kai mafi alkhairin mutane ashe idan ka ce alwasu ana nihin alkhairi sai sa annabi cewa khairul umuri awsatuha mafi alkhairin al'amuru wa tsaka-tsakiya abinda aka yi wanda yake alkhairi na tsakiyar kenan sai Allah subhanahu wataala yace was-salati lil-mustafa kuma sai ataf domin wannan wawul wawul ataf ce Allah yace was-salati lil-mustafa da kuma sallah ta tsakiya duk da maluman tafsir eh maluman qira'at sun karanta sun ga was-salati lil-mustafa a qira'a wa tarwaya was-salati lil-mustafa wanda kuma Abu Ja'far ya karanta was-salati lil-wasitin haka ya karanta shi sannan kuma al-imam qalun annati ya karanta sa was-salati lil-wusta wusta bis-sawi badalan min as-sini wala ka ce ihdinas sirata ka ce ihdinas sirata duk yana yiwa aujin ne na qira'at to Allah ya ce da sallah ta tsakiya to malaman tafsiri sun yi sabani wacce ce as-salatu al-wusta wanne Allah ke nihi da as-salatu al-wusta da Allah ya ce hafizu ala as-salawati was-salati al-wusta sun yi sabani kusan zance guda goma akan fassara was-salatu al-wusta kauli na fari shine kaulin su الامام زيد صحابي ابن ابي زيد بن ثابت ده ابو سعيد الخدري ده عبد الله بن عمر ده عائشه رضي الله تعالى عنه وارضاه وان الصحابه دكن سن تفي اكن تيوا الصلاه الوسطى التي صلى الظهر saboda tace take tsakiyar rana tana tsakiyar rana idan aka dauki cewa rana wuni yana farawa daga alfijiri idan kaga da an dauko sallar nake da suna sallar asubahin to sai azhar tazo suka ce wannan tace sallar al-wusta Allah ya ce was-salati al-wusta dalilin su kuma suka kawo hadisi daga abi hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan kinsa hadisin Zaid bin Thabit Allah ya kara masa yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli adh-dhuhra bil hajirati ولم تكن صلاه ولم تكن تصلي صلاه اشد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت هذه الايه يتي من ذا لسن يا كسنتي راين صلاه الظهر لوكين درانا تكركتا اذا رانا تدن جويا كدن يتي كما باب وتا صلاه ده تكسنتي تكي وهلن الصحابه انا يي ده cikin tsananin lokacin zafi kamar sallar azhar sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wannan ayar hafizu ala salawati was salati al wusta yace wa qala innaha qabl inna qablaha salatayn wa ba'daha salatayn yace annabi na cewa salatul wusta kafin ta akwai sallah guda biyu kuma bayan ta akwai sallah guda biyu ashe idan muka dauki wannan zancen sai mu fahimci cewa suna nihin sallar isha'i ai sallar afwan sallar isha'i da sallar subahin kaga kenan suna tare sallar la'asar da sallar magruba suna tare idan wannan ita ce salatul wusta abun wa'annan mutanen sai kauli nabi suka ce annaha salatul asr da Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta suka ce ita ce sallar al-asr wannan zancen Ali dan Abi Talib ne da kuma Abdullahi dan Umar ya dawo da Abu Hurairah radiyallahu anhu da Abu Sa'id al-Khudri da kuma zancen da Abu Hanifa ya saba da sahabbansa da kuma fatawar al-Imam Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala da mafiya yawan malaman hadisi su tafi akan wannan da Abdullahi dan Habib da Ibn Arabi cikin malaman tafsiri kuma akwai al-Imam Ibn Athiyyah suka ce salatul wusta salatul asr salatul wusta suka ce salatul asr ga dalilin su hadisin da ya tabbata daga al-Imam Muslim da kuma wani Muslim ya Tirmidhi ya fitar da shi hadisin Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa yana cewa as-salatu al-wusta salatu al-asr yace sallar da take tsakiya da take sallar al-asr wannan hadisin al-imamu tirmizi ya fitar da shi yace hadisi ne hasanun sahihun inji al-imamu tirmizi yace hadisun hasanun sahihun sai zance na uku shine zancen su ibn qubaydah bin abi zu'ayf yace salatu al-wusta yace sallar maghriba da Allah ya ce hafizu ala salawati was salati al-wusta yace sallar wusta kinan Allah ya rahimi sallar maghriba dalili yace saboda wannan sallah mutawassitatun fil adad fi adadir rak'at a wajen tsaki wajen rak'at adadin rak'o'i naka auna muka je a fasaha a kimiya ta salloli to zaka iya gano cewa la'asar ana yin sallah hudu maghrib azhar ana yin hudu isha ana yin nawa hudu subahin ana yin nawa biyu ita magaraba ita ake yi guda uku to in aka auna kaga tana miliyokin su subahin biyu ce su kuma wancan hurhuru ita kuma ita ce take da uku kenan ita ce al-wusta wannan kuma ake niyya ta ibnu atiyya ina fatan mun fahimta sannan kuma sai ya ƙara ki cewa laysat bi aqalliha wala aktharuha wala tuksar fi as-sabri kuma ita ce sallar da baya ma kasar baya bata kasar cikin tafiya yace kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba jinkira jinkirta ta ba game da lokacinta sannan kuma bai taba gabato da ita ba ma'ana ba a yin la'asar tun lokacinta bai yi ba kace kayi ta bashi wa kuma da kana aika la'asar tun lokacin yin ta bai yi ba kana cikin halin bulaguro amma ita magariba ko kana cikin bulaguro in ba lokacinta yayi ba za ka yi ba sannan kuma ya ƙara da hadisin cewa baya gareta akwai salloli da ake bayyana karatu kaga sallar isha'i ana bayyana karatu sallar subahi ana bayyana karatu yace kafin ta kuma akwai salloli guda biyu da ake boye karatu kaga ita ce da yace annan yace ita ce sallar al-wusta sai kawo hadisi daga Aisha radiyallahu anha wa ardaha daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annabin Allah yake cewa inna afdalas salawati inda Allah salat al-maghrib inna afdalas salawati inda Allah salat al-maghrib mafi fitiyar sallah gun Allah ita ce sallar magriba lam yahibuha an musafir wala muqim ba doke ta ba akan wanda yake cikin halin bulaguro ko wanda yake zaune ba'ana in ba a yin ta sai lokacin ta yayi sai ce fataha Allahu biha salatul layl Allah ya bude sallar dare da ita wa khatama biha salatul nahar kuma an liƙe sallar wuni da ita da magriba ake fara shiga dare kuma da ita ake liƙe wuni sai ke cewa فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له قصرا في الجنه duk wanda yayi magriba a cikin lokaci yayi raka'a guda biyu bayan magriba Allah zai gina masa wani soro wani dare a cikin aljanna waman salla magrib waman salla ba'daha arba'u raka'at duk wanda kuma yayi raka'a huɗu bayan gareta ghafara Allah lahu dhunuba 20 sana Allah ya yafe mai zunubi shekara 20 aw qala 40 sana ko yace shekara 40 sai dai malaman hadisi sun zauna suka yi hadisi suka yi aiki akan wannan hadisi sai suka ce hadisun da'ifun wannan hadisi da'ifi ne daga ba a hujja da akan hadisi da'ifi ba a hujja da hadisi da'ifi in ga hadisi sahihi to ba za a dauki hadisi da'ifi ba zance na hudu shine zancen basu cewa salatul wusta ita sallar isha'i wasu ga ce salatul wusta sallar isha'i suka ce li'annaha baina salataini la tuqsar sau tana tsakanin sallah guda biyu da ba a yi ma kasar wace sallah ce da wace sallah sallar magriba da sallar subahi kuma magriba ba a kasar duk da wani ya taba ce min wani yake bani labari sun yi tafiya a ramma wajen wa'azi aka tafi wajen wa'azi wai ko ina jin ko na kasa ne ba na manta wani malami ne musu kasar magriba ke kasar amma san ku wace fatawa bace ba a kasar magriba kuma ba a kasar subahi yace saboda tana tsakanin sallar salloli guda biyu wanda ba a kasar sannan kuma wata jiu fi waqtin nawm tana zawwa ne lokacin da mutane suke jin barci wa yustahabbu ta'khiruha kuma an so a jinkirta ta ai kusan manzon sallallahu alaihi wasallam ya taba zaunawa a gida har dan dare ya ja sai ya fito akai sallah Allah ce bare nake jin tsoron da tsarantawa al'ummata ba da wannan lokacin ne ya kamata a yi sallar isha'i wadhalika fawqa at-ta'kid fil muhafazati alayha saboda wannan yace to shi yasa Allah ya kawo yake akkadawa yake nanata zancin kiyaye ta saboda karfe wasa akan yin barci akan ta dalilin su kenan basu kawo hadisi ba sai masu zance na biyar suka ce sallar wusta da Allah ce hafizu ala salawati was salati wusta suka ce tace sallar subahi li'anna qablaha salatay al-layl tujharu fihima wa ba'daha salatay nahar yusarru fihima saboda kafunta ana yin salloli guda biyu da ake bayyanawa akwai salloli guda biyu da ake bayyana karatu tace sallar magriba da sallar isha sannan kuma baya gare ta akwai salloli guda biyu da ake asirta karatu sallar azhar da kuma sallar la'asar sannan kuma suka ce walli anna waqtaha yadkhulu an-nas wa yadkhulu an-nas niyyah kuma saboda lokacin da take farawa galibin mutane suna kwana in ba masu in ba garda ba waki in ba masu gaji ba waki tsawaki waki balka a wannan lokacin sai masu bukata wajen ubangi subhanahu wataala sannan wal qiyamu ilaiha shaqul kuma tashi zuwa sallar subahi abane mai wuya akon yauni musamman fi zamanin bar ilin lokacin sanyi musamman a lokacin sanyi yanzu masallacin da ake yin sahu 10 da sallar azhar da la'asar da magriba in ka zo subahin da kira a cika sahu 2 da kirki ba ka bane galiban kowa ya bace shi kuma sallar subahin akwai falala a cikin ta sannan kuma suka ce wannan zancen Ali dan Abi Talib ne da Abdullahi dan Abbas da Imam Malik Abu Rajah yake cewa Abdullahi dan Abbas ya taba musalla a garin Busra sai ya alqudutu kafin ya je ruku'i yace wannan ita ce salatul wusta yace wannan ita ce salatul wusta wannan zance da nake nan na biyar sai kuma zance na shidda suka ce salatul wusta da ce salatul jumu'a sallar jumu'a ce Allah yake ni da hafizu allas salawati was salatul wusta dalili suka ce li'annaha khassat bil jami saboda ba ita ce sallar da Allah ya tattara mutane yace kowa ya bi masallacin unguwarsa yazo huri guda a taro ayi sallah sannan kuma Allah ya sanya mata khutuba duk sallolin da ake guda biyar ba wanda ake ba khutuba sai sallar juma'a kuma Allah ya sanya ta idin safi wa musulmi duk safi musulmi da idi tace ranar juma'a da haka suka ce salatul wusta tace sallar juma'a wannan shi kuma shi zance ibnu habib al-makki suka ƙara da hadisi na Abdullahi dan Abbas hadisin da Imam Muslim ya fitar da shi annabin Allah yake cewa da mutane suke ba sa zuwa juma'a yace laqad hamamtu an amura rajulan yace na kusa saura iris yayi saura da sanya wani ya jagoranci mutane yusalli bin nasi ya sallaci mutane summa ahriqu ala rijalin yatakhallafuna an jum'ati buyutahum sannan ne annabin Allah ne je da kona gidaje wanda ba sa zuwa juma'a saboda girman juma'a manzala ce kaɗan yayi saura da sanya wani mutum ya bada sallah cikin sahabbaina ni kuma na zo duk wanda bai zo juma'a ba na kona gidansa suka ce wannan dalilin kenan kenan cewa salatul wusta sallar juma'a ce sai kauli na bakwai shine suka ce inna hasubuhu wal asr suka ce salatul wusta sallah guda biyu ce da sallar subahin da kuma sallar la'asar tare wannan zance Abubakar al-Bahri sun kawo dalili na hadisin annabi yake cewa hadisin Imam Muslim yake cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatu bil layli wa mala'ikatu bin nahar mala'iku suna zo muku dare da wuni ma'ana suna canza suna musanya aiki a dare da wuni at-ta'aqub suna maiwa domin suna samun canjin aiki suna relief juna asan mala'iku ma suna relief to mala'iku na relief a lokacin sallar subahi da kuma lokacin sallar la'asar shi yasa duk wanda duk da kai asarar sallar la'asar a jami'i gwar bi shawo kai wani wallahi saboda girman sallar la'asar da kai wasa sallar la'asar ta huce ka gwar duk abin da ka mallaka a duniya ya tafi a banza sallar la'asar ba karmas ba a wasa da ita za mu zo muga dalili da muka faɗi kuma yasa muka faɗi wannan sai zan su kawo hadisi kuma na annabi dake cewa man sallal bardain dakhala aljanna hadisi imam al-bukhari duk wanda ya kiyaye sallah guda biyu da ake kira da albardain to an ya shiga aljanna ko zai shiga aljanna ba da suka ce tace sallar la'asar da sallar subahi duk wanda ya rike sallar la'asar yana yi a lokaci da kuma sallar subahi yana yi a lokaci annabin Allah yace da ikon Allah zai shiga aljanna sannan kuma suka ƙara bugawa cewa ita wa'annan sallolin guda biyu salloli ne wa'anda suke da wahala ƙwarai da gaske salloli wanda suke da wahala ƙwarai da gaske domin ka ga misali ka ɗauki sallar sallar subahi to in ba Allah ya taimaki mutum ba suna da imani to malam jami'in ba kowa ba yake iya fitowa ba kowa ba yake iya fitowa sallar subahi musamman ma masu sabbin amali ba su cika zuwa sallar subahi ba wala ma mun haka abin yake wallahi almusta'an wani in ba za ta hibi ki dai ka ganshi masallaci ko su yi rikici in dai an yi kace da dare to bai kwana ba ran ne ka ganshi subahi amma ana zaman lahiya ba su tuka tafiya sallar subahi ba ki kuma sallar subahi akwai alkhairi da dama a cikin ta wasu kace a'a tace sallar isha'i da sallar subahi kauli ta kusa kiran suka ce salatul wusta tace sallar isha da kuma sallar subahi wannan zancen Umar dan Khattab da Usman dan Affan da kuma Abu Darda dalili hadisin annabi Muhammad da yake cewa walau ya alamuna ma fil atmati was subhi la atawhuma walau habwa da mutane sun san irin falala da albarka dake cikin sallar isha da sallar subahin da sun zo mata koda ararafe yi da mutun ya san irin falala da zai samu da irin girman ladar da Allah zai basa idan yazo sallar asubahin da sallar isha'i to da yayi kokarin yazo ma wannan sallar koda ararafe ne koda mutun baya iya tashi ya tafi da kafafunsa to zai rarako yazo masallaci saboda girman su sun kara da hadisin annabin Allah dake cewa man shahida al-isha'a fi jama'atin kana lahu qiyamu nisfa layla duk wanda ya sanna subah isha'i a lokaci a cikin jama'a tare da al'umma a masallaci to annabin Allah ya ce za a bashi ladar kamar yayi kwa ya kwana rabin dare yana sallah Allahu akbar sallar isha'i idan kai cikin jama'a inji manzon Allah sallar isha'i idan kai da cikin jama'a kuma a masallaci ba akan titi ba a masallaci inji a masallaci cikin jama'ar musulmi to za a baka ladar kayi kwana rabin dare kana sallah kaga Allah yana so mutane su shiga aljanna ko to yanzu kallon kwallo ke hana mu da sallar isha'i cikin lokaci wallahi alazim saboda kwallo wannan ta shirme na banza wanda ba a san ko kana sifarce kin ba kai cikin su ma baka kai ko karan kada miya ba wai mutum yayi wasa da sallar isha'i saboda kallon balo kaga mutum yazo ya zauna kwallo yana kallo kina ta kuwa yana jin dadi suke ci ko ana ci bai san al'amarin yana iya juye ba ta huce da shi lahira ka zauna zaman kwallo mutane suna wasa da lokacinsu wallahi lokaci abin kiyayewa ne ba mu hana ka kallon kwallon ka ba je kalla amma lokacin sallah na yi ka san duk abin kuma zai hana ka yin sallah a cikin lokaci to ya haramta wallahi duk abin da zai haramta musulmi yin sallah a lokaci haramun ne je kalla amma in lokaci yayi to tashi ka je zuwa sallah kaji dai abin da ke da kai na falala cikin yin sallar isha'i da mutane za su kiyaye yin sallah duk wanda ya sallar isha'i a cikin lokaci tare da jama'a annabin Allah ya ce rabin dare fa za a baka lada ka tsayi cikin sa kana kwana ana rubuta maka lada sai annabin Allah yake cewa wa man sallal isha'a wal fajr fi jama'atin kana lahu qiyam layla duk wanda yayi sallar isha'i da kuma sallar subahi cikin jama'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa a rubuta masa ladan ya kwana dare yana sallah idan mutum yayi sallar isha'a jama'a aka zo subahi ya fito yayi sallar subahi to annabin Allah ce za a rubuta maka ladar ka kwana dare kana yin sallah kuma kara ga in ka zo kai tashi kai rak'atan al-fajr yace rak'atan al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha yin rak'atan al-fajr yafi duk abun da ke cikin duniya da kuma duniyan alkhairi a wajen Allah to kuma ga ladar akan lada tare suna wasa wani taron siyasa wani mitin kinsa wani tsabar sakarci wai rediyon kin aure wai rediyon kin aure zai hana masallar su ba isha cikin lokaci wai rediyon me mata da matarsa kana ta fashi da matarsa kuma kazo ya hana ka sallah wannan jarabawa ce wani kuma wallahi lido wani kallon India mutum ya zauna yana kallon India ana karawa sa da tikarawa kina jin dadi wani kuma sarkaci na musamman mata kallon arewa su ta tafi da imanin matan mu da yawa wallahi are wannan Allah ya kawo da karshen ta wallahi ta tafi da matan mu da iyayen musulmi da yawa sun lalace sun tambade kuma kakkasa kakkai mamakin ce maka duk wani shiri da arewa take tallatawa dan a gurbata tarbiyyar musulmi wai a arewa zawarar da bata da aure zaka zo tana ba mace mai aure shawara kai in tana da shawarwari ni zai tuci gidan miji in dai akwai hankali da tsulura zawarar da ta yi gaje da zawarci harkar nan unguwa suna mata haushi a cikin unguwa ta rasa mai yayeta kuma za ta zo tana ba ku wai shawarwari yadda za ku yi fitakon wannan ka san tarira muku hankali ne wallahi ta dauko ku sakar karu yo tana da shawarin ta fito cikin miji ta da wannan siyasar da wannan ideology za ta fito a gidan miji me zai hada ta zo ta rike wannan mijin nata kuma ga irin shirye-shiryen da ake ta haskakawa da ke ta jan hankalin ɗiyan musulmi wanda ko sallah ba sa yi wallahi kun ga wannan shiri na labari na la ilaha illallah labari na yo labari na ya zamanto wani abu in kana ba za ka yi mamaki ba sai in ka je lafal kana karantarwa ka ga yadda yara suke rakwante kin sa kuma suna karanta Fatiha wallahi ka ga yadda yara suke ta bada labarin shi wanda akwai wani shiri da suna azara in ka ji redaction na sa yara su yin alakon redaction na ce kai kallon wani musalsal haka seri ka ba kai rakwance dan in auna hankalin yaran Allah sai na kace duk mutane yaran mu ɗan duniya ne wani kuma tsabar hauka da kudin sa zai sanya sai ya hau a net ya sabce shi ya sa ba zai iya sa ya kalli kudu ke kalli wa'azi ba wallahi ba zai iya kallon su prof ba bai da alaka da wa'azi bai da alaka da duk wani abu da yake da alaka da alqur'ani ko ya sanya ya sauke wani application na alqur'ani amma zai sanya kudi ya sauko wani abu wai shi izza قل لله العزة جميعا بغض النظر عن الامر بني الله يكمل سوقين الامر ذاك صلى الصبح ده صلى العشاء بچ وجه كماتا اكيهي قوري ده gaske اولي لترى suka ce الصلوات الوسطى شيني الصلوات الخمس صلوا لي غدابيا دكاني su gaba dai su Allah yake ni da الصلوات الوسطى دليل suka ce اي حافظوا على الصلوات يا غني الله يا غني صلى فريضه صلى النافله ko malam jabir yau ba a duniyan nan akwai wanda wallahi bai taba damuwa da yin nafila ba sallar nafila bai taba damuwa ba dan kasuwa ne yana kasuwanci sai ya ji an ce kadi qamatis salat ya bar su kasuwanci mai je yana idi sallar mai sallar assalamu alaikum babu azkar zai taso ya tafi kullun rayuwarsa haka take wannan yayi asara wani ma ba ma akwai wanda wallahi ba ma baya ma zuwa shafa sallaci tattara su yake sai in ya dawo gida ya sallace su a zahar ana yi a kasuwa la'asar magariba sai in ya komo gida duka sai ya hada su wai lokacin sallar wai yana cikin kiliya ibnu taymiya yake fada duk wanda yayi dagangancin barin sallah ta huce sa yace ko yaran ka Allah baya bukata Allah ya kare mu haka as-salawatul wusta suka ce dan haka sallar ana nufin sallar na farilla Allah ta hafizu ala salawat ai muna bayani ta kiyaye farilla ne da nafila domin yin nafila akwai alkhairi a ciki ba gashi ba hadisin Annabi da yake cewa duk wanda yayi sallah guda 12 a wuni a rana ta Allah da daren ta kai sallah raka'a guda 12 banallahu lahu baita fil janna Allah ya gina maka gida a cikin aljanna wasu ce sune raka'a sunanur rawatib sallah raka'a guda 4 kai hudu kafin azhar biyu bayan azhar nawa kenan biyu bayan magariba sai dash nawa sai biyu bayan isha'i 10 to ne na 12 rak'atan al-fajr Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da biyu kafin sallar al-fajr yin su duk wanda ya kiyaye annabin Allah ta Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kuma mutumin da yayi arwalla yazo masallaci ya jira liman manzon Allah ya ce Allah zai sanya mala'iku na musamman suna rubuta masa lana wani subhanahu wa ta'ala ya ce muke suka ce wa salatul wusta nan ana nihin sallar sallar farilla ce sai zance na 10 suka ce innaha ghayru muayyana ita as-salawatul wusta ubangiji ba a fara ta ba an bar ta mubhama abu ne da yake boye kamar da Allah subhanahu wataala ya boye darajar lailatul qadr ba wanda ya sani ko ka nema cikin 21 23 da 5 da 7 da 9 haka ne ko to ita ma salatul wusta suka ce kawai ka kiyaye salloli guda biyar na farilla sai ka dace da ita kamar da Allah subhanahu wataala ya koye watan lokacin da yake karban addu'a bayan sallar la'asar sai aka koye ba cin ka ga lokacin ma biddat saboda kai karaya bayan la'asar da addu'a haka shi ma Allah ya koye lokacin salatul ya koye salatul wusta kamar da Allah subhanahu wataala ya koye lokacin da ake karban addu'a da dare domin ka tashi ka gana da Allah subhanahu wataala haka Allah subhanahu wataala ya koye ita sallar ita wannan sallar ta al-wusta sai Allah ce wa qumu lillahi was salatul wusta to miye as-sahih take wannan aqwal malai suka ce as-sahih abin da yake ingantacce abin da yake daidai a cikin wannan zatuka gaba daya cewa as-salatul wusta ita ce sallar la'asar dalili hadisin da al-imam muslim ya kawo a ƙarshen babin hadisin barra dan azib yake cewa nazalat hadhihi al-aya hafizu ala as-salawati wa salati al-asr yace farkon qur'ani haka muke karantawa ku kiyaye sallar salloli guda biyar ko ku kiyaye sallar la'asar to daga baya yace haka muke ta karanta wannan ayar hafizu ala as-salawati wa salati al-asr hukum wa qumu lillahi qanitin sai kuma sai Allah ya shafe wannan ayar sai aka masanya ta da wannan ayar hafizu ala as-salawati wa salati al-wusta sai wanda miji yake tambayarsa yace idan hiya salatul asr kenan salatul wusta salatul asr ce da wannan hadisin barra dan azib kenan kuma dukkanin malaman tafsiri sun tafi akan cewa salatul wusta tace sallata ta al-asr sai Allah ce wa qumu lillahi qaniti sai ku tsayu wa Allah wa qumu ku tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala qaniti da kuna masu kankantar da kai a rayuwa wa qumu lillahi qaniti ku tsayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu kankantar da kai malaman tafsir sun yi sabani akan me Allah yake nufi da alqanitin a wannan wuri na fara suka ce alqanitin bi ma'ana ta'i kuna masu wa Allah da'a kuna masu karbar kiran Allah a lokacin yin sallar kuma kuna bin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ababe kuna yin sallar dan Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne zancen Jabir dan Zaid da kuma al-Imam Atha da Sa'id dan Jubair zance na biyu shi ne zancen al-Imam Mujahid yake cewa qumu lillahi qaniti ku tsayi gaban Allah subhanahu wa ta'ala kuna masu qaniti ma'ana ay khashi'ina kuna masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala daga ƴan uwa a ƙarshe wannan ayat tana da girma ƙwarai da gaske hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qaniti ku kiyaye salloli guda biyar na farilla kakkayin rate kin kowace sallah a lokacin da indai ba da uzuri ba na shari'a kasuwanci bai hana yin sallah aikin gwamnati baya hana yin sallah mitin baya sanya kar ya hana ka zuwa yin sallah duk wani abu na rayuwa kada ya kuskura ya shiga tadda kai game da yin sallah shine ai Allah ya kira yace ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kar ku yarda kokarin tara dukiya da kuma kyautatawa iyalinku ya shigar tadda ku game da bautar Allah subhanahu wataala ma'ana game da yin sallah a lokacin ta muni tsoron Allah mu dinga yin sallah a lokaci sallah ita ce wasiyar manzon Allah ta karshe da annabin Allah ya rike ya rihi akan ta yace as-salatu sala wa ma malakat yaminukum ko ma malakat aymanukum ku kiyaye sallah a dinga yin ta da kuma abun da damu ku ya mallaka da ta kai ka tsoron Allah ka kiyaye sallah biya iyalin ka tabbatar a gidanka ana yin sallah ba ku dinga kokari muna zuwa masallaci kuma ta mu ba sa yi ba wannan muna fama da wannan matsalar kware da gaske wasu da yawa Allah ya taimake su da kokarin zuwa masallaci amma wallahi in zaka sanya kamera ta daukar kamera a gidan to sai iyalin su ta wuni gidan ba tayi sallah ba ko bai taba zuwa ya damu ba yara sun yi sallah amma yana damuwa sun ci abinci kici wannan fa zai dawo ya tambaye wai yara sun ci abinci eh sun ba ci abinci ba ya kama matan fadan ne amma bai taba tsayawa ya tambaye matansa ba yasa sun yi sallah wannan musiba ce Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma Allah subhanahu wataala ya bamu qana'a ya bamu watan khushu'i a cikin sallah ana buƙatar mutum ya zama to watan khashi a cikin sallah ya zama to kana jin tsoron Allah kana yin abun dan Allah kuma kana neman yardar Allah subhanahu wataala wani subhanahu wataala ya albarkace mu cikin abun da muka faɗa kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya yafi muna muna tawassul da sunayen Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya sanya mu cikin alqaniti, Allah ya sanya mu cikin alqaniti, kuma Allah ya bamu ikon tsira wa'annan sallu guda biyar a cikin lokacin su. Dan Allah ka jarrabe mu da wani abu da zai hana mu yin sallah a lokaci. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo gyara a cikin al'ummar mu. Dole sai an tashi an takarantar da mutane muhimmancin yin sallar nan a ƴan kwadago da sha faɗa, musamman ma masu sana'ar hannu ba su cika yin sallah a cikin lokaci ba. Musamman masu sana'ar hannu ba sa ƙoƙarin yin sallah a lokaci. Ɗan dako ne sai a ce sai an sauke wannan talam, mai suzu ne ya ce sai ya gama wannan wurin, magini ya ce sai ya idda shaye wannan katangar. Haka dai ababinta sunan sai lokacin ya zo ya wuce ko ba a yi sallar ba. Wannan kuskure ne kuma laifi ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya gafarta mana kurakuranmu, ya gafarta mu uwayen mu kurakuransu, ya sanya aljanna ce da mu da su makomarmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu, ya sanya albarka a zuriyarmu, ya sanya albarka a karatunmu, ya sanya albarka a sana'armu, ya sanya albarka a ayyukanmu, ya taimake mu da taimakonsa. Wannan ƙasar Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya. Shugabanninmu Allah ya tusa masa jin tsoronsa, Allah ya tusa masa jin tsoronka, Allah ka ba su iko yi mana adalci. Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka, wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.